sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Sulaimi ke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 27 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga Aisha da kanin labaran duniya.
Jiya aka shiga kwana na uku a babban taron jam'iyyar Republican inda mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya gabatar da jawabin amincewa da sake tsayawa takara tare da jaddada buƙatar haɗin kan kasa. Rundunar dakarun kawance na tafkin Chadi ta kubutar da wani ma'aikacin jin kai dan Najeriya da ISWAP ta yi garkuwa da shi a tsawon watanni 8. An samu mutum 531 dauke da cutar COVID-19 a jami'ar Alabama cikin kasa da wata daya da sake bude makaranta.
Kanin labaran duniyar kenan. A daren jiya Laraba aka shiga rana ta uku a babban taron jam'iyyar Republican ta Amurka da take gudanarwa, inda wasu jigaggen jam'iyyar suka gabatar da jawabai. Muna tafa da ƙarin bayani. A jihar Kaduna na Najeriya kuwa wasu mazauna karamar hukumar Tukunne suka koka akan hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane.
Kamar yadda aka gani a ranakun da suka gabata, yau ma an bada muhimmanci ga mata matuƙa, saboda abin da ake gani na da alaka da kokarin da jam'iyyar take yi wajen ganin ta nuna wa duniya cewa lallai jam'iyya ce da take damawa da mata.
Sai kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar, inda hukumar zaben kasar ta yi wata ganawa da wakilan jam'iyyun adawa kan tsare-tsaren zaben da ke tafe.
Babbar matsala ba cewa da ƙara ma mata haƙƙinsu, kun da haƙƙi ne. Kuma in an ka riƙe wannan zai sa duk fafutuka dole su ne su je su yi aiki don su hidda ma mata haƙƙinsu.
Sannan kuma Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Kamfen din yakin sake zaben shugaba Donald Trump ya maida batun kiyaye doka da oda a matsayin babban abin da suke jaddadawa a babban taron jam'iyyar Republican, inda suka maida hankali wajen jan hankali kan tashe-tashen hankula da ake fama da shi da kuma lalata kadarori da ya biyo bayan zanga-zangar nuna kin amincewa da wariyar launin fata. Daga cikin waɗanda suka yi jawabi a ranar taron ta biyu, akwai wani mutum da matarsa da aka yayata suna nuna wa masu zanga-zanga bindiga. A jiya Laraba, mata da dama sun gabatar da jawabai inda suka bayyana dama da suka samu ƙarƙashin mulkin shugaba Trump. A cikin jawabinsa na amincewa da sake tsayawa takara, Mike Pence ya bayyana cewa a cikin shekara uku da rabi na shugabancin Amurka, shugaba Donald Trump ya cika alkawarin da ya yi wa Amurkawa lokacin yakin neman zabensa karo na farko.
In these challenging times, our country needs a president who believes in America.
Ya kuma bayyana cewa Amurka na fuskantar kalubale da dama da take buƙatar kyakkyawan jagoranci. Ya ce a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale, Amurka tana buƙatar shugaba da yake alfahari da Amurka, wanda ya yarda da irin mutanen da Allah ya albarkace ta da su, da za su iya tunkarar kowace irin kalubale, su shawo kan kowace irin matsala, su kuma kare 'yancin kasar. Ana tuhumar ɗan shekara 17 da laifin harbi da kisan ganganci, sabili da harbi da kuma kashe mutane biyu yayin zanga-zanga da aka gudanar dare uku a jere a Kenosha na jihar Wisconsin, biyo bayan harbe baƙar fata da 'yan sanda suka yi ranar Lahadi. Bayanai da aka kafa a shafin yanar gizo na kotun ya nuna an kama wanda ake zargi a gidansu da ke Antioch a jihar Illinois, saboda mai laifin mai karancin shekaru ne. Ya sa kwamandan 'yan sandan Antioch Norman Johnson ya ki bayyana sunan shi. Nan da nan 'yan sanda ba su ba da ƙarin bayani a kansa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Laraba cewa zai aika da jami'an tsaron gwamnatin tarayya don maida doka da oda a Kenosha. A wani hoton bidiyo da aka wallafa a Twitter, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden kuma dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben na 3 ga watan Nuwamba ya ce ya yi magana da iyalin Blake kuma ya tabbatar musu za a bi musu haƙƙinsu. A jiya Laraba, ma'aikatar shari'ar Amurka ta sanar cewa tana tunanin dakatar da bincike akan jihohi hudu game da wasu ka'idoji da suka buƙaci cibiyoyin jinyar marasa lafiya su karbi masu fama da cutar COVID-19 da cewa matakin ya kai ga mutuwar dubban dattijai marasa lafiya. Jihohi hudun sun hada da New York, New Jersey, Pennsylvania da Michigan, duk ƙarƙashin mulkin gwamnoni 'yan jam'iyyar Democrat. Lauyoyin Republicans da sauran masu suka sun dade suna zargin cewa waɗannan ka'idojin ne suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cibiyoyin jinya a jihohin. A waɗansu wasiƙu daban-daban da aka rubuta wa gwamnonin hudu, mataimakin babban lauyan gwamnatin Amurka, General Eric Draven, ya buƙaci bayanai daban-daban game da adadin mutanen da aka kwantar a cibiyoyin bayan sun kamu da COVID-19 zuwa adadin mace-mace da aka samu a waɗannan cibiyoyi. Ana alakanta sama da kaso 40 cikin 100 daga kimanin mace-macen da aka samu a sanadiyar COVID-19 180,000 a Amurka a bisa sharhin da jaridar New York Times ta wallafa.
To a gaida Aisha Tusule nan ba da jima bayan sha za ta kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leka a ɓangaren rahotanninmu. A daren jiya Laraba ne aka shiga rana ta uku na babban taron tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa da jam'iyyar Republican ta Amurka take gudanarwa, inda mataimakin shugaban ƙasar Mike Pence da wasu sauran manyan jigajigan jam'iyyar suka gabatar da jawabai. Yauma Ibrahim Ka Almasi Garba yana ɗauke da ƙarin bayani kan taron.
To ba balle kamar yadda aka gani a ranakun da suka gabata, yau ma an bada muhimmanci ga mata matuƙa, saboda abin da ake gani na da alaka da ƙoƙarin da jam'iyyar take yi wajen ganin ta nuna duniya cewa lallai jam'iyya ce da take damawa da mata, kamar yadda muka yi ta faɗi a ranakun da suka gabata. Don yau mata wajen 7 ya zuwa yanzu suka yi jawabai, ciki har da wato sakatariyar yaɗa labarai ta fadar shugaban ƙasa Kelly Makanini, sannan kuma matar Pence ma ita ma Karen Pence ta yi jawabi inda ta ce jam'iyyar Republican ce ta dace da Amurka. Sai kuma ita mai baiwa babbar mai baiwa shugaba Donald Trump shawara mai barin gado wato mace kuma ta farko da ta jagoranci jam'iyyar babbar jam'iyyar siyasa har ta kai ga nasara a tarihin Amurka, wato Kellyanne Conway, wacce ta ce lallai Trump ya baiwa mata damarmaki sosai-sosai. Akwai kuma baƙaƙen fata da suka ce abinda isa suke goyon bayan jam'iyyar Republican saboda ita ta ƴanta bayi kamar wani tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon Amurka NFL mai suna Jack Brewer, wanda shi ma sananne ne, ya nuna cewa lallai Trump baya ga cewa jam'iyyar Republican ce ta ƴanta bayi yana mutunta aƙidojin jam'iyyar. Haka shi ma wani Clarence Henderson shi ma abinda ya faɗa kenan, ya ce jam'iyyar da ta ƴanta bayi lallai ta dace da muradin koko ta dace da a ce baƙaƙen fata sun goya mata baya. Hakanan dai akwai mutane da yawa da suka yi jawabai da ya ja hankalin jama'a sosai baya ga na mataimakin shugaban ƙasa.
To Ibrahim, mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a jiya. To ko me ya fi mai da hankali a cikin jawaban nasa?
Lallai ba balle mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi jawabai masu ƙarfin gaske a Fort Cherry na Baltimore, wanda wurin sojoji ne kuma sun zaɓi wurin ne don girmama sojoji kamar yadda suka yi bayani, sojojin Amurka na da da na yanzu. Kuma ya ce duk da zagon ƙasar da aka yi ta yi wa shugaban Amurka Donald Trump, wannan bai hana shi aiki matuƙa ga Amurkawa ba. Ya jinjina wa matarsa da 'ya'yansa da mahaifiyarsa wadda ta halarci wannan taron, wanda ya samu halartar mutane da dama duk da wannan yanayi da ake ciki na corona. Sannan kuma Trump a cewar shi ya cika alkawarinsa ga Amurkawa kamar na kawo ƙarshen ISIS da shugabanta da kuma komandan sojojin Iran din nan Suleimani da ire-iren su kamar yadda ya zayyana. Sannan ya ce tattalin arzikin Amurka ya bunƙasa fiye da yadda aka gani a shekarun da suka gabata, kuma ya ce a karan farko cikin shekaru da dama 'yan sama jannatin Amurka sun koma jigilar falaki kamar dai yadda aka gani. Sannan ya ce tattalin arzikin Amurka ya kasance mafi girma a duniya fiye da yadda aka taɓa gani.
Mun gode Malam Ibrahim sai mun sake tuntubar ka. Yanzu ga Aishatu da labaran duniya kashi na biyu.
Rundunar ƙawance a tafkin Chadi MNJTF ta kubutar da wani ma'aikacin jin kai da ISWAP ta yi wata takwas tana garkuwa da shi. Ƙungiyar ISWAP ta sace ma'aikacin jin kan da ke aiki da wata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa a farkon wannan shekara daga yankin arewa maso gabashin Najeriya. A cikin hirar shi da sashin Hausa, kakakin rundunar dakarun ƙawancen na ƙasashen tafkin Chadi, Kanar Muhammad Dole, ya ce ma'aikacin jin kan da ISWAP ta tsare a tungarta da ke zirin tafkin Chadi ya samu kubuta ne biyo bayan wani muhimmin farmaki da dakarun na MNJTF suka kai a jiragen yaƙi biyo bayan ruwan bamaba mai da rokoki a rungar 'yan ta'addan.
Rundunar tsaro ta sojojin tafkin Chadi tare da sojojin kasashen tafkin Chadi sun yi lugudan wuta da babamamai a maboyar 'yan ta'adda da ke kusa da tafkin Chadi, a inda sun ka halaka da yawa daga cikinsu. To, a cikin wannan yanayi ne na rudani, shi wannan bawan Allah ya samu kubuta daga inda ake tsare da shi, ya yi tafiya mai nisa har ya samu isa wajen da sojoji na kasar Niger namu da suke a sansaninsu na Sector 4. A nan ne suka karbe shi, suka ba shi magani da kuma abinci. Bayan ya farfaɗo, hankalinsa ya dawo masa, shi ne ya nemi a haɗa shi da iyalansa. So dama hukumarmu ta tsaron tafkin Chadi ta saba da karɓa da kuma mika waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda zuwa ga hukumomin ƙasashensu.
Kanar Muhammad Dole kenan a hirar shi da Hassan Maina Kaina.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a Najeriya al'ummar garin Udawa da kewaye da ke karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna sun ce har-haren 'yan bindiga yana hana su noma kuma yana neman hana karatun boko. Mazauna yankin sun ce ɗaruruwan 'yan bindiga da ke yawan kai har-har garuruwan sun sanya mafi akasarin mutanen yankin gudun hijira. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna.
Ni mazaunin garin Udawa ne da ke cikin Lokot Benue. Ɗaliban da aka ɗauka mutum shida ne yana hannunsu yanzu kuma sun kashe mutum ɗaya. Karatun ma da ake yi na makarantun bokon, to akwai alamar za ta hana karatun. Domin yawan da suka zo da shi, idan mutum ya gani wallahi mutum zai ji tsoro. Za ka ɗauka cewa to a Najeriya ana wannan abin ko a ce akwai gwamnati.
Wajiban ɗaliban da suka yi da rana ne ko da daddare?
Da rana, irin misalin ƙarfe 10:30 na safe ne. Ana cikin jarabawa ko sai ga tsoron gari. Sojojin suke ba ka shashi su a jina aka samu wasu mutane aka rage da sun dubi jama'a sun tsakani mutum 30
na lalazi bayan kurebe ba dama a je gona da a dauki wannan aka kashe wannan sai a dauki wannan a kwashe wannan yanzu kwana ne ma kurege nan mutum goma aka kwashe daga kauyukan da ke jefa nan kamar irin Kushaka, Kurebe, Lukuje, Bashekari, Malfama da ba ɗaya biyu ce kauyukan ne zan wafe mata mana haihuwa dai.
Hare-haren 'yan bindiga a wasu yankunan jihar Kaduna dai ya hana al'umma da dama su kuni musamman dai manoma. Amma dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana dukkanin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen waɗannan harare. Inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan.
Akwai matakai daban-daban wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna ɗaukawa. Kuma muna da yakinin cewa insha Allah wannan matakan da ake ɗaukawa kwaliya za ta biya kuɗin sabulu. Kuma ina amfani da wannan damar mu nuna alhininmu da kuma ɓacin ranmu duk abin da ke samun al'ummomin da suke nan. Mai girma gwamna yana sane kuma kamar yadda na faɗa akwai dabaru daban-daban wadda insha Allah za a gan a zahirance ayyukan da ake. Amma a yanzu ba ma son mu yi magana akan takamamme me ake yi a dai muna hakuri ko satuna ta gabata akwai zama na musamman wanda aka yi tsakanin shi mai girma gwamna da babban hafsan soja a sama a ta kasa mu dai abinda muke son a yawaita taimakawa jami'an tsaro da kuma basu goyen baya da kuma a muhimman bayanai wanda ake badawa
hararen yan bindiga a yankunan karkara dai ya hana manoma da dama zuwa gona wanda suke fargabar cewa wannan kuma zai iya haifar da karancin abinci a Najeriya baki daya Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida da Isa Lawal Ikara da wannan rahoton to daga batun tsaro a Najeriya sai siyasa a jamhuriyar Niger shugabannin hukumar zaben kasar sun yi wata ganawa da wakilan jami'in siyasa a karkashin inuwar majalisar warwariyar gingimin siyasa wato CNDP inda suka tattauna game da inda aka kwana dangane da tsare-tsaren zabukan da ke tafe yayin da yan adawa ke ci gaba da kauracewa tsare-tsaren zaben wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aika mana da ƙarin bayani
batun mutunta kason da dokokin ƙasa suka yi tanadi domin jinsin mata da nufin ba su cikakkiyar damar shiga harkokin zabukan da ake shirin gudanarwa ta yadda za su taka rawa sosai a harkokin gudanar da mulki na daga cikin muhimman batutuwan da taron nasu NDP ya tattauna a kansu Dr. Sita Idrisa shine kakakin kawancan MRN na jam'iyyu masu mulkin Niger.
Wannan ayar doka mu amince da ita. Ko da yake akwai abubuwa wanda watakila za su yi nauyi ga ta yadda harkar siyasa, amma mu yarda saboda harka ce wadda za ta mata su ma su samu shiga cikin al'amura da harkoki na siyasa.
Su ma dai jam'iyyu masu sassaucin ra'ayi da ake kira 'yan baruwan mu sun yi na'am da wannan tsari na shigar da mata cikin sha'anin siyasa a fara daga batun ba su tikitin zabe a cikin jam'iyyun siyasa kamar yadda shugaban kawancan waɗannan jam'iyyu Malam Ambali Dodo ya bayyana.
Ba mu ga matsala ba cewa da ƙara ma mata haƙƙinsu tunda haƙƙi ne kuma in an ka riƙe wannan zai sa duk fatutuka dole su ne su je su yi aiki don su yadda mata haƙƙinsu.
Sake duba tsarin da ake gudanar da zabe a karkashin sa a nan Niger na daga cikin bukatun da mahalarta wannan taro suka zo da su domin a cewar su hanya ce da ka iya bada damar dakile magudi sai dai wannan bukata bata samu shiga ba domin a cewar hukumar zabe dukkan wata kwaskwarimar doka a wannan lokaci da ake gabda so mun fafatawa abu ne da ya sabawa doka
da mutum sai dauki kafci guda ya shiga wannan ruhuwa ya zabe ya kuma wannan ruhuwa ya zabe to fartutuka sun ce suna son kartin nan na zabe sai ni ta dauki hanyoyi wanda za su sa kartin nan in ka je kai zabe su guda shikenan baka samun dama kun ka koma kai wani zabe da shi
yan adawa waɗanda ke ci gaba da kauracewa dukkan wasu harkokin tsare-tsaren zabe ba su halarci wannan taro ba matakin da ke da nasaba da rashin halaccin da suka ce ya dabaibaye hukumar zabe ta Seni a ranar 13 ga watan Disamba 2020 ne ake sa ran gudanar da zaben kananan hukumomi yayin da za a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki bayan makonni biyu kacal Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulaiman Mumuni Barma to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za iya samu mu a tashar mu ta biyu a Africa akan mita 102.5 baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato biyohausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka son ka huiwa
Sarare assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya ziyarci jihar Kano inda aka samu waɗansu matasa biyu da iyayensu suka daure su na tsawon shekaru muka kuma fara da labarin Ahmed Aminu matashin da mahaifinsa ya kulle a gareji na tsawon shekaru 7 a cikin hirarsa da shirin domin iyali Comrade Haruna Yagi, Director Cibiyar Kare Haƙƙin Bil'adama da ta shiga gaba a wannan batu, ya bayyana matakan farko da suka dauka na taimakawa wannan matashin, ya kuma bayyana rashin gamsuwa da yadda hukumomi suka dauki lamarin. To wakilin mu Muhammad Ibrahim Kori da ke bin diddigin wannan lamari, ya samu zantawa da Commissioner Ma'aikatar Harkokin Mata ta Jihar Kano, Dr. Zara Umar, ga bayanin nata.
Malam Ahmad na ga ya fara dan jajijewa tunda alhamdulillah likitoci sun yi rubdugu a kansa kuma ya samu cikakkiyar kula dan muna godiya ga asibitin Murtala yadda suka bada ma daki amenity domin ya zauna kuma yana samun kula ta musamman saboda kowa ya tausayawa situation din shi yanzu halin da muke ciki dai alhamdulillah likitoci dai sun ka bari su suke aiki su saboda mu ba masu kiwon lafiya ba ne iyaka dai muna dan duba mu ga me yake bukata duk abin da aka ce yana bukata to za mu aiwatar da shi kuma alhamdulillah kusan da ni na taso kan cewa ma duk zan dauke hatta maganinsa da ko duk ma abin da aka ce za a yi za mu dauke wannan to amma Allah da ikon sa ma sai ya zama su kansu hukumar asibitin Murtala sun mana wani hobbasa cewa insha Allah magani ma za a kula da magani shi
duk cewa kin ce ku aikin ku dama ku saka ido wurin ganin ya samu lafiya wala Allah kuna samun rahotanni ko kuma ma kun ziyarce shi daga lokacin da aka shi zuwa yanzu me likitoci wannan rahoto suka ba ku dangane da yanayin kiwon lafiyarsa a halin da kike ciki
eh to yanzu dai rahoto bai fara tabbata cip-cip ba tukunna saboda duk naga sun rubuta x-ray ne da sitasatasai da sauransu ma za mu ji wani cikakken rahoto sai cikin kila daga yau litinin za mu ji rahoton menene wannan din amma ni babban abin farin ciki yadda na gan shi har yana sallah yayi alwala da kansa yayi sallah yadda da lokacin da aka dauko shi Allah ɗaya yake kif baya iya wani motsin kirki lokacin da yarinyar albarka ta je ta binciko inda yake aka fito da shi da wannan kungiyoyi da suka je suka taimaka
su da har kungiyoyin suna wato nuna damuwa musamman yanayin da aka ce an yanke hukunci akan shi emergency suna ganin kuma kaman ba wato yanayi ne na agency a emergency ba kuma yanzu kaman kina ga mun amma samar masa amenity kenan iya kaura daga emergency zuwa can in aka tanadar mun na musamman
iya kaura kuma su ma kaman sun yi hanzari ne ai su likitoci idan aka zo da abu irin wannan na gaggawa dole shine emergency case ne dole sai an kai shi nan sun duba ina ya kamata su kai shi kamar yadda shi lokacin da na shiga asibiti na nemi shi shugaban asibitin Murtala ya nuna min cewa a dan bar shi tukunna a gani ina ya kamata a samu ɗakin da ya dace ai ba cewa suka yi kwata-kwata emergency zai zauna ba sai da shi likita ya mun bayani cewa an aje shi ne domin a tabbatar da ɗakin da za a kai shi dan yanzu da an ce ɗakuna suna cike ko wani abu ko ba tabbatar tunda asibiti ne mai girma wani ɗaki ne ya kamata a sa shi ba a ce a mai da shi gida ba za su ji daɗi ba to amma kaga da aka dan aje mana shi emergency kwana ɗaya sannan aka samu ɗaki gangariya ma irin wannan to ai kaga ba za mu yi wannan din su ba kullum su masu aiki ne abu dole ka dinga musu uzuri su suka san irin tsarin aikinsu dama haka ne
wasu dama suna ta cewa ganin cewa watakila kwakwalwarsa ma kaman ta taɓu saboda yanayin da ya faru ya fi zai fi kyau a ce watakila wato jami'ai ko kuma jami'an lafiya ko likitocin kwakwalwa sun shigo ciki ba mu sani ba ko da yake kin ce har yanzu ba ku samu cikakken rahoto wacin da ana magana test ne kala-kala zancen ya haɗa da kenan a duba kwakwalwarsa
dole ne ai kasan shi asibitin Murtala sha gundun ne idan ka dai mika ragamar mutum gurinsu to su suka san din menene za su duba domin mutum ya samu cikakkiyar lafiya na tabbata yadda shi shugaban asibitin Murtala ya karbi lamarin ya karbe ni ya bada cikakken goyon baya dan cewa za a duba lafiyarsa cikakkiya to na san za a zo gurin duk gaba ɗaya da ake bukata za su duba insha Allah ta'ala kamar yadda suka nuna mana
yanzu kin ce su a hukumance hukumar asibiti mata ce za ta kula da lafiyarsa ba sai ku daga nan ma'aikatar da yanayin yake kuka mika shi ba kun shiga ciki yanzu rangadi kawai za ku rinka yi kenan yanzu ba ido za ku yi misali
ai ta san dan adam yana buƙatar tallafi ba rangadi ne kawai ba ko da mun samu daukewar magani da kula da shi gaba ba mu san menene zai iya zuwa wanda ita kila hukumar asibitin ba mu sani ba ko ba za ta iya daukewa ba sannan kuma sha'anin abincinsa da kullarsa da tufarsa da sauransu ai kaga still dai yana bukatar mu taimaka masa da wannan, duk da cewa dai duk wani agaji na gaggawa na da sauri na riga na gama da shi insha Allah ta'ala. Dan can abincin sa da masu kula da shi ma maza biyu wanda na dauka dan su si jinya shi, su ma din kuma dan kula da su da sauransu, tunda ba zai yauka kai mutun ka kwantar da shi ba tare ba majinyata ba, saboda masu kai shi, masu raka shi, masu kaza kaza, to dole dan adam yana bukatar wannan tallafin. Kuma kar ka manta likitoci za su iya neman ci maka sa ta canza ko wani abu, to duk dai na ce ina nan tsaye, in ma me yake so ake so a dinga masa ni dai a mun magana.
Yanzu idan duk aka yi wannan lafiyar Ahmad ta samu kuma ya dawo ya shigo taitayinsa, menene tanadin ku a hukumance a game da shi?
To gaskiya muna da tanadi, idan Allah ya warware shi za mu gani ya yi ilimi ne, idan har yana da ilimi da takardun ilimin sa za mu yi fafutuka yadda za mu yi muga ya samu wani abu. Idan kuma ba ilimin yayi ba, inda wata sana'a da ya iya sai a dora shi ya ci gaba da sana'arsa, kuma a nemi yadda za a yi a taimaka masa ta gurin ci gaba da rayuwarsa, saboda ko ma menene yanzu ya kamata a taimake shi domin kwakwalwar ta da watsakewa ta samu lafiya sosai.
Akwai rahotannin da ke cewa hatta ƴan uwansa da mazauna makwabta sun ce abin da ya sababa wannan lamari shine dama lamarin shaye-shaye har ta kai ga inda aka kai aka tsinci kai. Kenan kaman gwamnati za ta yi kokarin lalle a dauke kansa daga wannan yanayi dan kar a koma ruwa.
Eh to ai tunda kai ambaci psychiatrist ka gama, tunda dama su aikin su ne, idan an zo an duba aka ga cewa wannan kwayar na san dai yanzu Allah ya taimaka dai wannan iya shekarun da ai kwaya ta watsake ta gama flushing kamar yadda su likitoci suke nuna. Abinda kawai yake bukata counseling, yana bukatar rehabilitation din shi, idan ya warke a ganar da shi rayuwa, a nuna masa yadda rayuwa take, kuma ya gode Allah da yadda Allah tabaraka wataala ya sa shi a wani tajarrabawa ya fitar da shi. To anan ya kamata ya bauta Allah da kyau, kuma ya taimaka wa kansa ya zama mutum yayi aure, kuma dan lokacin aurensa ba yayi, to da sauransu. Dan haka insha Allah ta'ala an gama za a kula da wannan harkar kwakwalwar tasa da kuma fadakar da shi, dan shi sha'anin maye da ake gani ba kullum mutum ne solution ba, ba takurawa ne solution ba, wallahi a sha'anin mayan nan babu abin da yafi ka bi yaro a cikin limana ka ja shi a jiki maganin maye, babu shi a duniya. Duk ma mai dan maye a gidan shi to ya ja shi a jika ya tausaya masa ya bi shi a hankali ya masa addu'a zai ga canji, duk ba takurawa maganin maye ke ba.
Dan sanda na ci gaba da bincike ayyukan da suke rike da shi mahaifin Ahmad da ma mai dakin shi mahaifin nasa, kuma rahotanni suna cewa binciken farko suna nema masu caje shi da yunkuri kamar na kisan kai, kamar yadda ita hukumar ƴan sanda ta abin nan wato abin da ya shallake zancen ma iya tsarewa a musguna kamar wani tafarki ne na da aka kama na neman kashe shi. Me gwamnati za ta anan ƴan sanda sai gama bincike?
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai mako mai zuwa ku ji matakin da gwamnatin Kano ta dauka kan mahaifin da kuma hirar da muka yi da matashin a gadan asibiti. Kafin nan a madadin Muhammad Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
A gaida alheri Grace Abdu. To yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labarai a takaice.
Jiya aka shiga kwana na uku a babban taron jam'iyyar Republican, inda mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya gabatar da jawabin amincewa da sake tsayawa takara tare da jaddada buƙatar haɗin kan ƙasa. Rundunar dakarun ƙawance na tafkin Chadi ta kubutar da wani ma'aikacin jin ƙai ɗan Najeriya da ISWAP ta yi garkuwa da shi a tsawon watanni takwas. Lokacin da aka rufe karatu a ƙasar Ghana a tsakiyar watan Maris saboda cutar coronavirus, nan da nan aka koma koyarwa ta yanar gizo tare da koyar da darussan ilimi ta hanyar sadarwar internet da kuma talabijin. Gwamnatin kasar Ghana tare da haɗin gwiwar USAID sun samarwa da ƙananan yara shirye-shiryen rediyo da ke koya wa miliyoyin dalibai.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da haƙi idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishin mu ne mai da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tisle wanda ta tana gabatarwa, sai kuma Shibahiru Jujune da ya hada mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya.